hadisin Amr ibn Salama yaro ne da shekara 6 ko 7 kabilar sa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi yayi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7 sai suka rada ni in zama ni ne limamin kursa salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan nayi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya sai wata mace ta ce ku ji tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin yace za ka yi karo karo aka hada mun kudi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin gawa mutane limanci hadisi yana cikin Bukhari da cikin Muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li yakumman nas aqrabuhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farin la suka bi shi wanda cikin Bukhari da cikin Muslim hadisin Mu'adh ba sai mun sha mai tace ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar sakakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallar tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa kai dai har guda shida ɗaya daga cikin suffofin shi ne wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana mai ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas ya ta a samun rabin sojojin su bi shi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su karasa mai su karasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya karasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi mai su cika wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyar a shida ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan tafi shi ne yake yi nafila yake yi su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ai babu wata magana ko 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 mai sai ka mun sai a abu bayan mun sallar magriba sai na sai ta yi rafa a duniya fina a gurin da kina sallar magriba don ko ji ne ne kuma ba wannan nafila ne ake duwa kina ke ko wace irin nafila mutlaqan nafila ko wace irin nafila ko wace irin nafila mai wannan tambaya ta gaba yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abinda dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma in itikadin canja wurin yana da wani matsayi to a nan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu wa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurwa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci, bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba. Da aka gama sallah sai annabi yace waye ya magana da zu, sai kowa ya shiru. Sai waye zai yi magana da zu ne, sai kowa ya shiru. Da ya mata yace waye magana, sai wani yace ni ne ya annabin Allah, yace me ka faɗa, yace abinda na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama shi bura kuna warsa. Sai annabi ce na ga mala'iku 30 da doriya suna rigengeniya, wa zai riga rubuta ladan da za a baka? Dan ba manta ba, har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen inda muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar, wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatu tafiya. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala iltafata ilayna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala idha salla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. أنكر بها حديثي لك عبد الله بن مسعود الله تكاري داء قريش عبد الله بن مسعود يتي سوى manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina, ya waywayo gare mu musahabbai. Iltafata ilaina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya waywaye mu, fa kala yace idza salla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillah, idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan shine lafazin tahiyya da manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka fada. Da can abinda suke yi suna amfani da wannan lafazi ba wannan ba, in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il. Sai annabi sai a ga abin da za ku faɗa, at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat zuwa ƙarshe. Wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyya ta zo da siga ɗaya-ɗaya har guda shida, wannan ɗaya ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi, ku ji dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi, dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi, kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya. Idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa, sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram. Ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke faɗa, wa huwa bayna zaharanina, muna faɗar ta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare. Falamma qubida, yayin da aka karɓi rayuwar annabi, qulna assalamu alan nabiy, sai muka rinka cewa assalamu alan nabiy. Wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy, sai sai me assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. To dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lalle yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabiy, sai dai ka ce me assalamu alan nabiy, saboda annabin baya nan. Lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab, wanda ba amfani da ita da mutumin da yake gashi ga ka, an fahimta ko? Duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo ce ɗin a halin yanzu, amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani,
annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin alqur'ani fa kana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji wannan lafazin sai sha babban da wancan wannan tahiyar abdullahi dan abbas kenan imamu muslim ya ruwaito haka al-imamu abu awana haka al-imamu shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imamu nasa'i a cikin littafin sunan da haka shi ma hadisi ne inda tace idan ka iya wannan kai ita ma tayi na uku tahiyar da aka ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah ya tsaya nan gurin qala ibnu umar yace zittu fiha ni sai na ƙara kalmar wa barakatuhu wanda na jita daga wajen wani sahabin wanda shi kuma ya jita ni ban jita ba السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له انا غلم ما سينا قال كلمه وحده لا شريك له وذا نجيت daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da yau ko lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullah ibn qais yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana indal qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu indai ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai faɗa a halin zama at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كم بين دفو تهيا تبير إذن تود أكر ويسو دقاء عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب يتي سوى وتوشي يكسن تينا كوية دمتاني تهيا أكم من بري يتي النبي دكانسا يكو يردمو يتي كتي قولو كتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا تشد تكرشي ود أكجد جباكين قائشة رضي الله تعالى عنها تتي منزا الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودن نسوني تبتت نلفزا كرات تهيا ودن نسك إن جنت دقب جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم كون تيم كون بيم كون بير كون تيد كون نوكي سكي ونن تهيا الكتاي أم فايتكو Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi min sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zai iya duka kila kai ma zaka iya duka sai kasance ka mamaye sunnar Annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan ya zabi abinda yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fikihun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrida alaina tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abinda yake so ya dauka kalmar qabla an yufrida alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wannan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance me ya hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya a cikin sallah me ne hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina wa yafrada mutu su ba su da wata wasiƙa cewa wane ya ji manzo Allah ya ce a'a mu mun ji manzo Allah ya ce kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa ma yanzu gwanar hawa in huwa illa wahayin yuha da haka maganar su tabbas ce cewa ta hiya farin lafi wani musulmin an ibn abbas radiyallahu anhu qal kan wani ahmad annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam allamahu at-tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya Abdullahi dan Mas'ud tahiyya kenan qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhuda at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah zuwa karshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a daru wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da ya samu kasir kuma zai ji su gaba daya har ya iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba ai zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balle sanan kuma tahiyya ba karanta tahiyya bayyane ana sirranta ta ne wa alaikum salam
to madam ya yi dogaran wa'anda kuma suka sauƙaƙa tahiyya yadda idan ba a yi shi ba hannu yin su da kafe saboda
zai zo a cikin sujudu sahwi zai zo a cikin babi na sujudu sahwi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncinsa annabi ya sunnanta ayi wannan sujudu sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mene sujudu sahwi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahwi farilla ma ana yin sujudu sahwi akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakar gare sai ka yi shi dole ka fahimta ku abinda ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن كربو حديثي لغا فضالة ابن عبيد ابن نافذ ابن خيس انا يمسى الكنية ابو محمد الانصاري كاته ايه الكنية سنتي اتمك بابا مواني كودا باكا دا اوريكوا كان اقوانا انشاقو فتي سننك ابو امار فيك نمو لنك شرنك ابو امار غا ايه انا اتمت ام عبد الله كومة تبايه وابا اكي دينك نامت عبد الله لن يرتع اسماء بنت ابي بكر صديق da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa gatsai gatsai in ka san tansa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi sai ka ji sun ce Malik ibn Anas yau kan sai ya Malik sai ya Aba Abdullahi ya Aba Abdullahi ya baban Abdullahi duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wana ce ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junansu an fahimta ku wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu qala fadala ibn ubayd yati
wannan abin ba da gani wato zai kila ne fa so suke koma mai da karatu ranar ne saboda mun yanzu a jere kenan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba ji a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce
wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri, ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga muryar sai jiyar da wani. To akwai wani masallaci an yi haka din, wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa, to sai shi mai gina masallaci, wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa, yayi fada yayi hayaniya da sauransu. To menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo ya irin wannan? Farko abin da ya kamata mutane su sani, dukkan wanda ya gina masallaci, masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba, ya zama na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su, saboda kasancewar sa ma ba naka ba, shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane, ko ya zama na wance, ko ya zama na suwa ne, ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai, suna da ikon rayar da shi. Kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci, ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba. Don haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi, ka ware shi wurin shi daban safanin cikin gidanka, kuma ka samu waɗansu mutane da ka yarda da imanin su da takawarsu, ka zama kai ma memba ne, ka haɗu kai da su, ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci, ta yadda komai za a rinka yi shawara, saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shine ya kamata a yi. Amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladanka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma baki Allah za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa, wannan ya fadi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon wasu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba. Ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska, ko ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje, a cikin harkar addini kawai abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo ta ce to mun ji naka, kai ko menene naka sai ka kawo ta ce to mun ji naka, dalilin da ya fi karfi shikenan sai a aiki da shi. Wannan ka'idar addinin musulunci kenan. Don haka bawan Allah da ya zanto ya yi haka, kamata ya yi istighfari tsakaninsa da Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da ya yi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa, ko ya fitar da su don sun ba da wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba, wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa, wannan mun shayin magana akai, tabbataccen abu ne a sunna, ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa. Idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar, ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi. An fahimta ko? Wannan shi ne abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya haƙuri. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. أنكروا حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس أنا كرنسا أبو أنا مسأل كنيا أبو محمد الأنصاري الأوسي أن قبيل الأوس. فضالة ابن عبيد كيتي وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. Annabi sai da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, walam yahmadillah, bai yi godiya ga Allah ba, walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla, to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya, amma kun ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, aimakon yayi wannan bai ba. Idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, aimakon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin sai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a kai, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai ya yi wannan gaba ɗaya, me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ya ce lalle wannan ya yi gaggawa da yawa, abinda za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi me, sannan ka yi addu'a. An bayyana ku sun mai da ubi masha, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salatin shi ma wajibi ne, saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai da suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafinsa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kala yace, kala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'ad yace, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi, wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu yi maka salati, fa kaifa nusalli alayka, ta yaya za mu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anar kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta daga sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato haza su'alun anil kayfiyya kenan, kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fa sakata, sai annabi ya shiru, thumma qala, sannan sai yace qulu, shi ma sai da aka masa wahayi, wama yasiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha nabiyyun bighayri al-wahyi la yatasarrafu, qulu, ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati. Wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da can kenan. Wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zalib ibn Khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina, ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah, da zaran na ce annabi Muhammad, sai ku ce me? Sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko ka yi shi ko kuma ka yi wani daban, dan idan na ambatan annabi ne, dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya, marowaci shine wanda aka ambace ne mai masa salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam, to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba, dan idan haka ne ya so nawa za mu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace, in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraji. To a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ku? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ka ka'idar salatin da annabi ya koyar ana masa salati ana yi wa ahalul bait salati, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. To koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. an fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake nan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka kin karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan. Duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shine annabi ya koyar ba. Duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu, to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم النبي ده كانسا يكسانتي هنا يوا كانسا صلاتي ده wannan lafazin shi da kansa yawa kansa salati da wannan lafazin. Wannan riwayar Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim din banda kalmar ahli baiti. Nabiyu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun ji nabiyu kenan ko? Bambancin lafazan ba su da yawa. Na uku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala, sai dai ali Ibrahim kawai. Na hudu, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نبي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نشد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Na bakwai na ƙarshe, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waɗannan lafazza guda bakwai dukkan su tabbata sune daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace daya kai taiwa Annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila, baka iya kowanne ba sai shi sallarka ta yi. In ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi, in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur. Haske bisa ga haske kenan. An fahimta ku? Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar, ba wai su haddace ne himmarsu ba, ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam Ad-Darqutni, manyan malaman hadisi na da, irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna, a ce ba za ka sake fita karatu ba, sai sai na duba naga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin sake fita. Sai su zauna kowanne, eh wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi, wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai, sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi. Ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu min ajr sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba. Wannan shi ne zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abin da ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi. Daga ka ga wannan su ne sigal lafazan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kafar Hausa, salatin tunajjina ko? Ba daga annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko? Shi ma ba daga annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba. Salatin da annabi ya koyar da bakinsa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce kulu, kaga fi'il amr ne ko? Allahumma salli ala Muhammad wa har zuwa ƙarshe kamar yadda muka karanto su. Duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wannan ya kamata yi? kuma kar ku manta koda a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da anjima a ce annabi Muhammad zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci kamar misali bayan an kammala kiran sallah kaga kai zaka yi abin nan sunnoni guda biyar Ibnul Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa yayi su sunna ta farko yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala salat da hayya ala fara nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sunna ta biyu idan ya je karshe ana zuwa karshe farkon abin da zaka fara yi shine salati to lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe abu na uku da zai biyo baya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu bil mizaj cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu bil mizaj in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne wannan wajen wannan alladhi wa'adta ana ake tsayawa wazukuna shafa'atuhu wannan da'ifi ne innaka la kullu bil mizaj wannan da'ifi ne haka karin wa darajatar rafi'a wannan duk da'ifai ne ina jin a karatun baya ma mun yi wannan to ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka fada ba amma bakin ka kuma ya tsubuce su bulda baka ne wannan to wannan ka roƙan wa annabi wasila kenan wasila da ka roƙan wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai ga mutum daya ina fatan in zama ni ne shi wato annabi na fatan ya zama shi ne shi wannan sunna ta uku kenan sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wannan kaga sunna ta hudu kenan sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙan wa kanka duk alkhairi ka kuma nema tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba to kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar da sauran wurare da aka ce a yi salati ga annabi duk za ka yi ne irin wannan amma salatin da yake yawan maimaituwa a baki dan zanen mu ce kala rasulullah za ku ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan an fahimta da kyau wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi za mutum zai ɗora hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan gwiwar hagu yayin da ya zo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani jiya ne yadda zai mai ɗan yatsansa irin tsarin da ya kamata ya musu bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din an fahimta ko to bayan yayi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaba abin da ya so yayi daga cikin mai addu'a to wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikin su yanzu zamu karanta cikin littafin da muke ciki din bai inganta ba kuma tunda nace wannan ne kadai inda kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda bai inganta ba suna da yawa tunda dai kaji duk abin da muka karanta a ciki akwai wannan kalmar shikenan a kuma magana ta kariya wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi tahiyya falyasta'iz billahi min arba'in to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su yaqulu yace allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam ya Allah ina neman kiyayewarka ina neman tsarin ka daga azabar jahannam wa min azabil qabri ina neman tsarin ka daga azaban qabri wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah kan bijire ma Allah ya zama fitinan rayuwa kenan fitinan mutuwa kuma mammonan cikawa ko kuma azaban qabri din kamar yadda malamai suka ce wa min fitnatil masihi dajjal haka ina neman tsarin ka daga fitinan masihu dajjal waɗannan al'amurra guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun tahiyya yayin salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amurra guda hudu an fahimta ku to wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san Allah ya riga masa alƙawarin shine farkon mai shiga aljanna amma tare da haka bai gajiya ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alkawarta masa kuma ya sa alkawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal kuma azaban kabari ya san ai ba za ta kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu gabarin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu ma ballantana kansa yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Talha bin Ubaydillah fil janna Sa'd bin Abdullah bin Zayd fil janna har yake da mutum goma suke ce yan aljanna ne to shi ko fa farkon ki da su kenan ya ba da shaida kan wani ma amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga musauran da jikun mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin a yi sallama kenan wa nabi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayar muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana bukatan karatun tahiyya din kuma tana bukatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da kyau amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya sallama ne sannan zai wannan a addu'a din dai daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta wa Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam علمني دعاء ادعو به في صلاتي ان كربو حديثي daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wato shine Abdullah ibn Usman kenan sunan Abu Bakar Abdullah sunan mahaifinsa Usman wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni shi Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq yace علمني دعاء yace da manzon Allah koya mun wata addu'a addu'u bihi fi salati wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata yanzu dan Allah Abu Bakar bai iya larabci ba bai san abin da ya kamata ya roka ba ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata yayi an fahimta ku amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan babu wani mai magana kuma da haka sai ya sallama wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna baka da zaɓin ka sai abin da annabi ya ce dan kai ba a yi maka wahayi da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure alimni du'a'an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rinka amfani da ta cikin sallah kala sai annabi ya ce qul ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anti فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله للني نا ظالمت كينا ظالمتي مي يوا ولا يغفر الذنوب الا انت باب ما يغفر ذنبي كو سي كاي فاغفر لي مغفرة من عندك كاي من غفره وتا غفره ta musamman daga gare ka warhamni kaji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne annabi ce karin kayan wannan wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi dan haka kenan bayan ka nemi tsari daga waɗancan al'amura guda hudu ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da Abubakar dan ba wai ya koyar da shi kadai bane duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa duk wannan zaka yi ne kafin ka kai ga sallama an gane ko wa alaikum salam haba mala gashi an faɗa a cikin tahiyya gaci an fada a cikin tahiyya wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tahiyya ya gama salatin annabi kafin ya sallama na maimaita wannan fa to banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban shi Imam Ibn Hajar ya taƙaita mana kan waɗannan amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban-daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su farko dai bayan kun ji wancan Allahumma inni a'udhuka min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami a wata riwaya sai ce wa a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami ina neman kiyayewarka kuma min al-ma'asami daga aikin sabo wal maghrami daga nauyin bashi sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari annabi ce eh idan mutum ya ci bashi sai yayi ƙarya sannan kuma kaga ya saba alƙawari yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi wannan fitila sai a fitar da ita waje amma ka ba za ta sa daukar hankalin su idan a dauke ta a fita waje ne ta dan ba ta za ta daukar hankalin mu kun bai da kyau da haka annabi ke neman tsari da wannan na biyu allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wato ya allah ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba wannan ma yana cikin abinda annabi ya koyar mutum ya faɗa cikin sallah na uku allahumma hasibni hisaban yasiran ya Allah kai min hisabi hisabi mai sauki kai min hisabi hisabi mai sauki wannan hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba za a yi ba a wuce haka dan an ce idan an bi diddigi za a kirga to ba wanda zai iya tsira kuma na hudu allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimta alhayata khairan li wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan li اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وانا النبي نكرمت وانا كويا كويا أكرمت وانا كفنديك سلم كنا زلتنا وانا اللفظ نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأنا من جيش أبايا نشد عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا نبكي كجيبا دوغور ادوان نان دوغا تا تسكا سنة وقال لرجل النبي يتي دا وني متوم ما تقول في صلاتي ان كا تاشي ان ادوا cikin sallah me kake cewa wato kaga do ana maganan addu'a ita a cikin sallah yake yinta ba a wajen sallah ba duk wadannan abin da annabi ya koyar a ina yake yi a cikin sallah ba a wajen sallah ba amma duk mun aje su gefe guda sai bayan sallah ko makaranta qul huwallahu kafa uku ga walidai almanar jalal inna zallahu la karjakum da lilafi da sauransu zuwa illa ma sha Allah ga abinda annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah saboda yace shi mai sallah yana munajati yana gane tsakaninsa da Ubangiji to lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatun ka ko sai ka fito lokacin da kake gane a lokacin da kake shirye da bukatun ka annabi yace da wani mutum ma ta kula cikin salati mai kake fada cikin sallah qala atashahadu yace ina yin tahiyali ثم اسال الله الجنه فنسي رجع الله الجنه واعوذ به فكان ميتي فقال سي النبي تي قد غفر له قد غفر الله بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم النبي جون متي يا كرانته wannan meyace faqala sai annabi ce kad gufira lahu kad gufira lahu yace an gafarta masa an gafarta masa kaji fa abinda mutumin ya fada kai ka taba fadin wannan ko so daya to annabi ko ya bada sai da ce an gafarta masa, an gafarta masa. Na tara, wasami'a rajulan wasami'a akhar yaqulu fi tashahudihi, annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiya bayan ya kammala yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Abinda mutumin ya fada kenan. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi, sai annabi ya ce wa da sauran sahabbai, yace tadaruna bima da kun san da meye addu'a kuwa? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, saka ce Allah da manzansa da ya sani. Qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi, ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa, laqad da'a Allah bismihi al-azim, hakika yayi kiran Allah, ya roki Allah da sunansa mai girma. A wata riwaya yace bismihi al-azam, ya roki Allah da ismul azamu, allazi idza du'iya bihi ajab, irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa, wa idza su'ila bihi a'ta, in an roke shi da shi sai ya bayar. Ya salam, ina masu neman ismul azamu gashi nan gurin duk wani ismul azamu da za ku ji wadansu yan tsubbu suna faɗa duk bogi ne, gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi. وكان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم, yana daga cikin karshen abinda annabi ya faɗa tsakanin tahiyya da sallama, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta. Dan Allah ku ji wannan, idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace ɗaya ko biyu waɗannan addu'o'in, to kuma shine abinda annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma. Shi ya koyar da sahabbai su, matan gidansa ma shi ya koyar musu, dan anan akwai riwayar Aisha, ahlul baiti abinda ya koyar da su rinka yi kenan, sahabbai abinda ya koyar da su rinka yi kenan, wanda sun fi mu tsarki, sun fi mu tabbat na samun aljanna, samun fada wajen Allah. Da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah, wajen zikiri, wajen salati, wajen addu'a, sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakinsa yace kai. Karka har haɗo wa kanka haɗaɗe, ka je ka yi wani combination daban, ka haɗo can rabbanoni ka tara, ko nuwa ne wane ne ka tara, can sayyidina sayyidina ka tara, dukkan nan zaka bata lokaci ko ba za ka samu lada ba, dan ba kai koyi da annabi ba. Wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah. Wannan shine tabbacin magana, gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abin da annabi ya koya wa duniya ya ce. Amma ‘yan bida sun ki sai da su yi bida, sai ce ga zikirin waliwa ne, ga zikirin waliwa ne, ga zikirin shehuwa ne, sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su, ina zikirin annabi? Da su da annabi waye shugaba? Ai, an san annabi ne shugaba. Waye kai, waye kamar ka, waye san asali ya naka, waye samu irin rabanka, tunda Allah ya yabe ka duka wanda ya kika mai gaba, ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya. Da haka duk mai falala to a bayan tafin annabi, annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam. To da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi. Allah ya yi mana gaban ka. Yanzu bayan kai waɗannan addu'o'i kuma sai me ya rage wa mutum? To ga sigar sallama za ta zo. Wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala sallaytu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وائل ابن هجر ياتي ناي صلى تارة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا سلم أداما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حكى أبو الدنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أبو داود يروي تود سند صحيح. سيدي كلمة وبركاته أكرشي أسلم تبيدون, wannan asallama ta farko ne. Annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, a tabi sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan. Sallama tana da siga guda hudu. Farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu. Na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama, assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama. Na uku zuwa hagu kai, na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama, assalamu alaikum kadai zuwa hagu. na hudu shine sallama daya wanda ba annabi yayin ta zuwa gaban sa amma bangaren dama dama yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam shi ga nauke nan to cikin hudun nan wanda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta bin assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wato dama da hagu ko ina assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi daga nan mai bi ta mai bi mata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi daga nan mai bi mata assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum daga nan sai ta karshe assalamu alaikum sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama dhaifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya karfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun zaifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin al-Istizkar yace wannan hadisin dhaifi an fahimta ku a cikin littafin sa al-Istizkar da sharhin Muwatta na Imam Malik Ibn Anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta dan haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan yayi sai dai wanda annabi sai yawaitawa shine assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi an fahimta ku to bayan mutun ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama wa anil mughira kabin shuba radiyallahu anhu wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ai bayan an kammala sallama an karbo hadisi daga Mughira ibn Shuba Allah shi kare da a gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salati annabi ya kasance yana fada a karshen kowace sallah maktuba wanda take ta farilla la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'a wa la yanfa'u dhal jaddi minka aljadd annabi ya kasance yana fadin wannan bayan an kammala sallan farilla ke an gane ku ko da yake Ibn Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban yace shi ma wannan din da aka ce fi dubri kulli salatin a karshen kowace sallah yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin kai sallama yace dan an ce dubri kulli salatin idan an ce dubur kuma shine karshen abu yace to karshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da yake bai ko ba cikin sallah bane ba shi fikihin Ibn Taymiyyah kenan anan gurin amma dai wannan dai annabi na faɗa bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'd ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubra kulli salatin annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah me yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr rawahu al-bukhari annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhli daga rowa kar in zama marowaci ya kamata in zama mai hannun kyauta to shi yasa sai annabi ya zanto haka yake in ka same shi da akwai karo ka ya baka in ka same shi babu ya maka mai magana mai dadi wanda tafi a baka kudin dan abinda Allah ya koyar da shi kenan wa in ma tu'ridanna an mubtiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura koda zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar to ka fada musu magana mai dadi magana mai sauki qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha to sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai ya baka in babu kuma sai maka magana mai dadi ba zai wato ainihin nuna ko sabo shi ba to wannan hali ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai mutun yayi namijin kokari kafin ya koyi ta shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba kafin ya maka gata kansa yawa gata dan ya saka ne a cikin taskar sa ta lahira an bai ta ku to haka sahabban sa su ma suka gino akan wannan dan haka yake neman tsari daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubni ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci ana son jarumta yana daga cikin abin da mutanen da suke tarbiyyantar da yayan sa kai mutum ya zama jarumi wa a'udhu bika min an uradda ila arzali al-umri ina neman tsarin ka kar a maitse ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwas takwas din nan wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta annabi ce ya Allah karka kane irin wannan shekarar kawai sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana da shekara 63 a duniya, bai kai arzalul umri ba. To malamai sun yi sabani menene arzalul umri. Da yawa suka ce, waɗansu kai daga cikin su suka ce arzalul umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalul umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda me suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya, duk yawan su wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka. Gashi san wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa'im ta kalifal hayati wa man yaish 80 haula la abalaka yas'ami, yace kai na gaji da rayuwar nan, duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa. Suka ce to shekara 80 shine arzalul umri. Ga kuma wanda yana cewa ma as 80 atad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa tirabu yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'ish al-kaffayn murta'id fa ajab li da'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al-qana fi labbati al-asad wa kulli man yatamanna tula muddatihi hazi awaqib tuli al-umri wal mudad. Wannan ne kai shekara 80, yace ina kaiwa 80 asad da'fu fi jasadi, gaba daya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina. Wa hammani da'fu rijli, rashin kwarin kafafuwa na irin kabani ta kai ci. Wa tirabu yadi, hannuna ma rawa yake baya tsayawa wuri guda. Idza katabtu fa khatti khatt muqtarib, ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne. Ka khatti murta'id al kaffayn murta'id, kai ka ce mutumin da yake karma ne saboda sanyi. Ita fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman, imamaki yadda hannuna yanzu baya iya rike alƙalami. Min ba'di hamli al qana fi labbat al asadi, bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu. Wa kulli man yatamanna tula muddatihi, fada wa duk mai burin dogon rayuwa ka ce da jihadi awaqib tula al umri wal mudadi, wannan dai shine karshen dogon rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen cika-cika shine mai shike nan sai. To arsal al umri kenan, mutun ya kai nan ya rasa ba abin da zai. Wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsal al umri, wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al umri. Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina. Dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arzal al-umri, saboda mutum zai gajiyar kuma ya gajiyar da mutane. Wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya, ina neman tsarin ka daga fitnar duniya. Wa a'udhu bika min azab al-qabr, annabi na faɗin wannan a ƙarshen sallah, rawahu Bukhari. Wa an Thawban radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathatan. Sauban maula rasulullah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama, istaghfara Allah thalathatan, zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wa qala sanan sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Duk wannan sunnar annabi kenan in kai sallama. Wannan rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radiyallahu an an karbo daga Abu Hurairah, Allah ya kare da gare shi, kale shi man sabbaha Allah dubura kulli salatin, wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah, salatan wa salatina 33, wa amida Allah salatan wa salatina yace alhamdulillah kuma 33, wa kabbara Allah salatan wa salatina kuma yake kabbara Allahu akbar 33, fa tilka 99, idan ka kirga ya zama 99 kenan ku. Wa qala tamam al-mi'a, sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, wanda ya fadi wannan a cikon na 100 din tare da wadancan 99 din, ghufrat lahu khataayahu, za a gafarta masa kurakuransa, walau kanat misla zabadil bahri, ko da sun kai yawan kumfan teku. Abinda annabi ya koyar kenan, ba wahalar yi, maza, mata, yara, kanana, manya, kowa ya iya, kuma ga ladan kuma yana nan. Amma duk abin da yake na bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi, ko ba lada. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba'an mansura. Wannan kuma Muslim ya rawaito shi. Yace walau kana la misla zabadil bahri. Haka ya faɗa a wannan hadisin. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير 34، أو رواية وتزيف سبحان الله 33، الحمد لله 33، أما الله أكبر كما سيئي واتو 34 سينا تكون تريدين أي مقام يتكى تريد لا إله إلا الله سيتكى لكبرة تزمى واتو تريدين. وأن رواية إتما تتفتح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا an karbo daga Mu'az dan Jabal annabi ya ce da shi usika ya Mu'az ya kai Mu'az ina maka wasiya la tada anna dubra kulli salatin an taqula kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya Allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wannan rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin a wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya Mu'az wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan Mu'az annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya Mu'az wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai Mu'az yanzu Mu'az yana bukatar sai annabi ya masa rantsuwa amma bushara ne dan ya bashi tabbas inni kaga jumla ismiya ce wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'liya karfin magana kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfi tawkid shine inna ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara qasam ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana wallahi tabbas ni ina kaunar ka Mu'az kai akwai rubuta a cikin wannan batun ina kaunar ka da Mu'az yayin haka sai ya ce wa ana uhibbuka ya rasulullah ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah kada sai annabi ya ce fala tada an taqula dubra kulli salatin kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah wannan baya cikin naku ina fada muku wata riwaya ne daban dan wancan riwaya sai amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun karanta su ko kace rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga san an ce allahumma inni ala zikrika nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika daya ne dai ma'ana tana koma daya kuma shi ma sahihi ne wa an abi umamata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubra kulli salatin wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla lam yamna'ahu min dukhul al-jannati illa al-maut ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutu mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai bata ma lokaci da ta zo da shi kenan rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban wa zada at-tabarani a riwayan tabarani yace wa qul huwallahu za a kara qul huwallahu amma dai wannan dai riwayan ta farko ita ce tabbatacciya wa malik ibn al-huwairis an kai ko daga malik ibn al-huwairis kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga fikihun ibn hajar kenan wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babu ko amma sai kawo shi a karshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka fada a ikama a tsayuwa daga hannu karatun fatiha du'aul istiftahi sai ruku'i sujada abin da ake fada a ciki tahiyya bayan nan salatin annabi bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su fadi fada ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah to sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli wato duk kuyi wannan gaba daya Ibn Hajar abin da yake nufi kenan a fakaice duk kuyi wannan gaba daya sallu kamar ra'aytumuni usalli wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi an karbo da gare shi ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka samu dama ba to kai a zaune fa in lam tastati fa ala jam in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a kishin gidai a lokacin Imran ibn Husayn fa yadda lafiya ne menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin asali idan lafiyar ka kalau ana bukata kai sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama in dai sallan farilla ce haka zaka yi ta to sai ka samu uzuri na baka da lafiya sai a ce gauna sai ka cika wannan sharuɗan lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin yanzu an rage maka ka iya a zaune zama in ya fuskara ka iya a kwance yana nufin tunda an ce ka yi zama rukuni ne an yafe maka tsayuwa rukuni ne an yafe maka duk in sun fuskara ka yi a kwance ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle ka yi su in ka samu uzuri fa an yafe yo aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya ko salati in kana da hanzari kaga da za a yafe maka wannan kenan. Wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayya ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauransu, duk matsaloli da iya zuwa su rikitar da mutum, to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani, sai dai wannan riwayar fa aumi din ba ta cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يا فدا ومر الله فيها صلى على وسادتنا وان إذن يزو يرم سجدا سبودا بايا إيا كي بوشن سكسا سيئتا كوفل وسيرن كدور بوشن سكي فرما بها سيئ النبي يجيفا دوان نفلا وقال يتدكي صلي على الأرض إن استطعتا إي سجدا أكن كسا إن كاسا ميكو وإلا فأومي إيماء إن بكسا ميكو بقى تكينوني كوي Allahu akbar, kadan sun koyi haka ruku'i kenan, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, Allahu akbar ka duka sama da duka da kai, ko da baka ku goshin ka ba yayi saboda kana da uzuri, amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka ƙara sa da shi bai halatta ba. In ka sami iko ka kai goshin ka kasa, in baka samu ba fa aumi imani, sai kai imani wato nuni, waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika, sa'ilan nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da duka wanda take wajen rukui. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawiyyin, Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi, lakin sahaha Abu Hatim waqfahu, Abu Hatim yace hadisi ne mawqufi, abinda yake nufi ba maganar Annabi bace maganar Jabir ce, sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce Annabi ne ya faɗe shi, ba wai mawqufi bane, mawsul ne, banda Imam al-Baihaqi ma at-Tabarani ya rawaito haka, al-Imam al-Bazzar da sun rawaito shi. To wannan a gurguje shine karshen wannan babi, sai mu dakata haka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana, sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi. Assalamu alaikum, za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai saboda lokaci ba zai yi abin nan ɗin mu ba. Mukan daɗe da yawa haka, don haka za mu taƙaita akan guda biyu, kuma yau kun sa akwai wazi kuma, da saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri, suna nan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe, idan mun zo mun tashi daga karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma. Daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu, na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba, to sai wani ya kawo min wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari, wa qala ana aktsara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba, ko yana kallon arewa, a'a ba ya gama sallama ba, idan ya gama sallama zai juyo, ta ina yake juyowa, ta dama ko ta hagu, shine abin da suke magana akai. Abdullahi dan Mas'ud yace na gan shi yana juyowa ta dama, an ga ta hagu, Anas dan Malik kuma yace na gan shi yana juyowa ta ina ta dama, wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman, ya halatta ya juyo ta hagu. Hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayi sallama yakan juyo ne da fuskarsa gaba ɗaya, fuskarci sahabbai a zaune, wannan shine tabbataccen aikinsa, zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka, amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba. Waɗannan ruwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin, abinda suke nunawa tun da yana kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai, ta ina yake juyawa, ta dama ko ta hagu, shine aka nuna halaccin yana yi ta dama, yana yi ta hagu. Ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta. Ban iya ka ɗauke mu wannan littafi. Jiya wani dan uwa, idan ba ku manta ba nan gurin, lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya yi a bayan mai nafila, haka ne ko? Muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila, sai ce a Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi. Ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya. Yace ta cikin littafin fitar bari sai yau ya zo da shi. To ya je ya yi muraja ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba. Bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba, haka maganar take ba. Shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila. Tun a jiya ina da wannan tabbacin, to amma kaida ta ilimi kar ya manta da abu. Da haka sai ya ce je ya dubo. ni ma da na koma gida kuma sai na saki dubowa an fahimta ku Ibn Hajar dan maza ba Shafi'i ne Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na ibn Munafila ya saba jumhurin malami akan wannan ko kuma dogarin sa shine hadisin da muka karanta na na Amr ibn Salma ina fata an fahimta ku Imam Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa dan Imam Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih Bukhari babu yake babu imamatul abdi wal maula wa walad al baghi wal arabi wal gulam alladhi lam yahtalim babin da yake magana game da limantin bawa wanda ba riga yantar da shi ba wal maula ko bawan da an yantar da shi wa walad al baghi da dan zina wanda dan zina ne amma ya girma yayin karatu ya zama malami zai zama liman za a bi shi ko kuma za a bi shi ba an gane ku wal arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa za ku bi shi zallago za ku bi shi ba wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba za a bi su ko ba za a bi su ba wannan akan su Imam Bukhari yayi babu hadisan da ya kawo a kasa ya nuna duk ana iya bin su an fahimta ku farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakawan wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hada shi Qur'ani ba tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta sannan ya kawo can gurin da yazo karfe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan da yazo kan yaron da bai balaga ba sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a musannam na Abdul Razzaq la yaqumul gulam hatta yatali wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma sai ce wa isnaduhu da'ifun wannan hadisin da'ifi ne yace wa kad akhraj al musannif fi ghazwati al fath Imam al Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwatu fath makka ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana yaqumu qawmuhu shi Amr ibn Salima ya kasance yana wa mutanen salimanci wa huwa ibn sab'i sinina yana dan shekara 7 wa qila wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi faqila innahu laysa fihi istila'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala zalika Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salima ba anan gurin ya kafa hujja da shi saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba wai hanzarin sa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadin su ne suka yi ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi ne annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu da suka je sai suka yaron ya fi su karatu sai suka sashi daga baya kuma annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ku وقيل الاحتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a ai mai yiwa limancin da ya rinkai musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal ibn hadar yace to in za a bada
birga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi da ba za ta yi da ba dan nan al-qur'ani idza nakatum mu'minatun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha famatti'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta ba za ta kaba ita ku za ta kaba to dan haka wancan ma shine za ta kaba kuma ta kaba za ta shine wata fadar kwana goma arbata shurun wa ajira kaba ita ku ah to yi hakuri kuma yace a ci gaba kuma ai bai kamata ba ku mutum kuma makauni ya ku mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumi ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira tana wazir abu ya faru wanda zai sa ayita yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko kun gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai me annoba duk wani abu da zai zo a tayayin sa ya dawo mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alkanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alkanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an tago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbata amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabu tauhid ne wannan magana ala kulli halin wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba shi ne kike magana akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiya abu ya fato daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da